أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. زام تاشا كم ونا آية ودتكسن شيء آية تهم سند هدو أو أن سورة تتلا تند شدوة سورة ياسين أو أن يمتي ودكسن شيء عشرين دبكوي رمضان hijira 1443 wanda ya dace da 28 ga watan hudu miladiya 2022. Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fal yawma, wato a wannan wuni wannan rana ya kasance la tuzlamu nafsun shay'an, ba a zaluntan rai wani abu komai kankantan wannan abun. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, wato kuma ba a saka musu sai abun da suka kasance suka aikata. Shi ka'ida na Allah tabaraka wa ta'ala, babu zalunci tsakaninsa da halittansa. Inna Allaha la yuzlimu miskala zarra wa antaku hasanatan yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran azima, wato Allah baya zaluntan halittarsa daidai da kwaye zarra. Imma abun ya zamanto kyakkyawa mutun yayi, sai Allah ya ninka ya bashi. Ninki karami shine a ninka sau 10, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wato wanda ya zamanto ya aiki na nagarta guda daya sai a bashi lada 10, har ya zamanto za a kai babin a lada 700, kamar yadda ayar Bakara ta gaya mana, masal lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. In an wuce wannan gaban sai mutun ya kai level din da za a bashi lada miliyan 2, yayi aiki daya a bashi lada miliyan 2. In an wuce wannan gaban sai a je abu na karshe shine a ba shi lada, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, wato a ba wa mutun lada ba tare da irgawa ba, ba tare da kidayawa ba. To wannan sai ya zamanto a tashin kiyama idan an hadu a wannan wurin, ba za a zalunci rai a kara mata wani abu na ainihin narko na azaba ba, in dai ba ita ta riga ta ainihin tattali wannan abun ba. In kuma sakamako ne duk abin da mutum ya dace na a saka masa, za a saka masa da shi, wato amma babi na ihsani. Idan mutum kuma ya samu akasin haka, Allah tabaraka wa ta'ala ce to fala yalumanna illa nafsahu, kada ya zargi kowa, ya zargi kansa. Wannan zalunci ya zamanto dama zalunci hawa uku ne. Akwai zalunci tsakanin bawa da Allah in ya rasa imani, shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana inna shirka la zulmun azim, yewa Allah tarayya shine zalunci babba. Wato mutun ya dauki wani tarkace ya dangana wa Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin cewa shi mutun ya riki wannan abun a matsayin babi na bauta wanda za a yi bauta kuma a samu sakamako. Bayan wannan sai abu na biyu shine zalunci wanda dan adam zai zalunci kansa da kansa, wato wannan shine birtikabil ma'asi, ta wurin aikata abin da ya kasance sabon Allah. Nan kuma idan mutun ya aikata sabon Allah, abu shi ya zalunci kansa da kansa. Nan kuma abin da ake nema sai ya zamanto a samu wato adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, idan an yi mummunan aiki a bibi kyakkyawan aiki, wato a gurbin wannan abun sai ya zamanto ya shafe wannan. Wannan shine zalunci wanda dan adam zai zalunci kansa da kansa, wato ta wurin ma'asiya. Na uku shine mutun ya zalunci wasu mutane wanda ba wai zalunci tsakaninsa da Allah ba, ko zalunci tsakaninsa da kansa, a tsakaninsa da wasu a cikin abun da ya shafi janibi na mu'amala. Nan kuma ya zamanto haramun ne, kamar yadda Qur'ani yake gaya mana cewa wala takulu amwalukum bainakum bil batili, wurin mu'amala ta dukiya, kada ku ci dukiyar ƴan uwanku abokan mu'amalan ku a bisa barna. Wato wannan ya zamanto zalunci ko wanda zai shafi dukiya ko wanda zai shafi abin da ya kasance wato mutunci ko abin da zai shafi wani abin da ya yi kama da haka, wato nan kuma dukansu haramun ne. Waɗannan ayyukan su ne rabe-rabe na wannan zalunci wanda dukansu dai ana son mutum ya rabu da su, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa az-zulmu zulmatun yawmal qiyamati, wato shi zalunci duhu ne ranar tashin kiyama. Duhu kuma ko a duniya me amfanin sa? Idan an duhu ya bijiro babu wani abu na kayan haske a kusa, sai kowa ya damu, kowa ya shiga damuwa, ballantana duhu na lahira wanda yake neman ainihin tsari da shi. Na'am.
Inna ashabal jannati liyawm fi shughlin fakihun.
Na'am. Inna ashabal jannati liyawm fi shughlin fakihun. Wannan wuni na ranar tashin kiyama, waɗanda suka zamanto ma'abuta aljanna, dama Allah tabaraka wa ta'ala ya raba mutane gida biyu, akwai fariqun fil jannati, akwai fariqun fis sa'iri, akwai waɗanda suka zamanto ashabul yamini, akwai ashabul shimali. To ƴan aljanna su suna daga cikin waɗanda suka zamanto ahlus sa'adati, Allahumma ja'alna minhum, wato su suna cikin waɗanda Allah ya musu tattalin alkhairi. Wannan sai ya zamanto da wanda suka zamanto ƴan aljanna da wanda suka zamanto ƴan wuta, Allah ya ce ba daidai suke ba. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizuna. To waɗannan alfa'izunan nan ga yadda suke a wannan ranar, su kam fi shughulin fakihun, wato sun tabbata suna cikin wato jin daɗi da shagulgula, fakihun suna annashawa, suna cikin farin ciki akan wannan suke, wato suna cikin hidima na farin ciki, babu maganan bakin ciki, dama la khawfun alaihim wala hum yahzanun, ba tsoro tare da su, ba bakin ciki a tare da su, kuma lahum fiha ma yasha'una, a cikin aljanna suna da duk abin da suke nema, Allah ya musu tattalin sa, wato komai da komai yana ciki na abin da suke bukata, har ma akwai ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala qatara ala qalbi basharun qaddu, abin da ido bai taba gani ba, wato kunne zuciya bai taba tuna shi ba, kunne kuma bai taba jin labarin sa ba, wato wani abu wanda duk ci gaban duniya da aka yi yanzu din nan, duk kyale-kyalen da ake ganin akwai su, to har yanzu bai kai a ce an dauko wani abu ne wanda misali za a ce kaman kaman wani mai daine, kaman wani prototype haka na aljanna a ce an kawo shi ba, a ce kun ga kaman wannan akwai irin sa a aljanna, babu. Har yanzu duniya bata kai wannan gabar ba, domin duk abin da ke cikin aljanna shi dan adam ma bai taba tuna shi ba, bai taba gani ba, bai taba tuna shi ba, bai taba tunanin sa ba ma, ballantana hayyar san wato kaifiyarsa da kamiyarsa, wato nawa za a samu, kuma ya abun yake. Na kuma azwaju
wa azwadun fi zilalin ala al-ra'iki muttaki'un.
Na hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ra'iki muttaki'un, wato su waɗannan ƴan aljanna za su kasance da matayukunsu gaba ɗaya, fi zilalin a cikin inuwa, alal ara'ik, kuma suna kan ainihin gadaje karaga na sarauta, saboda sarautar lahira na'iman wa mulkan kabira, ga ni'ima ga mulki wato mai yawan gaske, wanda ya zama to mai girma, wai za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. To wannan ni'ima da wannan alkhairi sai ya zamanto an shiga ne ana tare da kuma waɗanda suka zamanto abokan zama, su ne iyalai waɗanda aka zauna da su, aka yi zama na addini, aka yi zama na doro a kan amalul birri, a kan abubuwa na nagarta, to ana tare da su. Wato ko a duniya aka ce da mutum zai shiga cikin wani hali na ni'ima, wato sai kuma a zo a masa ƙangi, a masa wani ƙaidi, a ce to amma sharaɗin ba za a shiga da kowa, ba zai shiga da kowa daga kowace daga cikin iyalansa ba, ‘ya’yansa ba sa ciki, wurin duk yadda ake ga abin da ni'ima ne, to ya zamanto azaba. To sai ya zamanto tun da lahira ba wuri ne da babu bakin ciki, ‘yan aljanna ba sa ainihin haɗuwa da bakin ciki, sai ya zamanto duk wannan abubuwa da ake nishadi a cikinsu, Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa mutum wannan idlaki ne da shi da matansa da duk waɗanda suka kasance suke tare da shi, wato saboda a samu cika na wannan farin ciki da kuma wannan ainihin lutufi daga Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am.
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
Na'am, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. A wannan cikin wannan inuwa kuma sun kasance akan karaguwar da suka zamanto alal ara'iki muttaki'un wanda suke kishingida a jikin wadannan karaga sannan bayan haka lahum fiha fakihatun suna da abubuwan marmari wanda suke da bukata walahum ma yad'un wato suna da kuma bukatan duk wani abun da zai zamanto suke buri wato kullum ya tamannauna duk abun da suke bukatan sai ji duna hu za su same shi an ce idan da mutun zai yi tuna cewa yana bukatan ya sha wani abu na sha ko zuma ko ruwa ko ko giyar aljanna duk abun da mutun ya darsa a zuciyarsa take zai ga gabutan nan a gaban sa eh wato tunaninsa shine ya zama kamar remote na duk abun da yake bukata daga ya tuna abun abun zai kawo kansa wannan saboda zaman aljanna zama ne wanda ya zama to an tana duk abun da dan adam yake bukata shi yasa ma kaga har hatta yara irin ɗan yara wadanda a gida zaka ga suke dan yawo suke dan kawata cikin gida wuldanu mukhalladun har irin su akwai aljanna yara ma tsalle tsalle su taba wannan su yi wannan saboda an san dan adam yana da sha'awan wannan abun to sai aka yi su kuma sai suka zamanto su su ba sa tsufa ba sa girma haka aka yi programming din su eh har abada haka suke suna yaran su wato saboda ya zamanto dan adam an daibe masa haso akan duk wani abun da yake bukata na'am salamu na'am salamun qawlan min rabbir rahim Allah tabaaraka wa ta'ala ce yuqalu lahum za a ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku Ibn Kathir a cikin tafsirin sa da Suyuti a cikin Abdurrul Mansur fi tafsir bil ma'sur kace Allah tabaaraka wa ta'ala da zatin sa zai ce ya ahlal jannati assalamu alaikum eh Allah tabaaraka wa ta'ala da zatin sa shi zai ce wa mabuta aljanna din nan wanda suka shiga wa aminci ya tabbata gare ku wannan shine salamun qawlan min rabbir rahim wato ya zamanto gaisuwa daga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya zamanto furuci ne min rabbir rahim daga ubangiji wanda ya zamanto rahimin mai yi wa halitta gaba ɗaya jinkai wanda ya zamanto wa rahmati wasi'at kulli shay rahmat satayil wa ci komai da komai kowa da kowa kuma dama wa kana bil mu'minina rahiman ya zamanto mai jinkai ne ga wanda suka zamanto mu'minai kuma ya zamanto shine rabbu ubangiji wanda mai renon halitta ya reni halittan tun tana karama har ta kai gaban girma har ta kai rauni kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya wannan zango zango da ake tafiya a kan su wato wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ga mana cikin suratul rumi na'am
wanta zul yawma ayyuhal mujrimun
na'am wanta zul yawma ayyuhal mujrimun idan an hadu a filin tashin kiyama Allah tabaaraka wa ta'ala zai ce wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun ayyuhal mujrimun ya ku wadda kai zamanto masu laifi to ku jaye ku koma gefe guda wato ba wai a hadu ga ainin munafikai ba fasikai ga kafirai ga yan aljanna duk a zo a zamanto an hade a wuri guda ba Allah tabaaraka wa ta'ala zai ce waɗanda suka san su masu laifi ne su koma gefe daya ba kuma wani screening za a turo wani fayi yace kai mallam koma can ba kowa kowa ya san sunansa kowa ya san aikin sa yawa dama magana mutum ya san shi dan wuta ne ko dan aljanna wannan kan tun daga kabari an gama da wannan dama fil tashin kiyama wannan bai fi wani taro ne wanda ya zamanto ceremonial taro ne ta taro ne kawai na alfarma wanda za a yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai a tabbatar masa matsayin sa na maqamul mahmud wato akan wannan bayan wannan ba wani abu amma daga mutum ya shiga kabari an ce masa duk ya rubuta abin da ya aikata a rayuwarsa da komai ya zamanto littafin ya kunshi ba la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha ya zamanto ya kewayo da komai ko karami ko babba wannan abin an kewayo da shi a kansa to wannan sai ya zamanto haka abin yake wannan abin da zai faru kenan wato a wannan wurin saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya ce yan aljanna za su ce a wannan lokacin alhamdulillahi allazi najana min alqawmi zalimin amin a godiya tabbata ga Allah wanda ya tseratar da mu min alqawmi zalimina daga mutane wanda suka zamanto azzalumai wato azzalimin akan wannan gaba ana nufin wadanda suka zamanto suka zalunci kawunan su a cikin abun da ya shafi lamari na ibada da lamari na mu'amala to Allah ya tseratar da mu daga wannan abun da ya kasance daga waɗannan mutane wanda suka zalunci kawunan su. Na'am. Na'am, alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah tabaaraka wa ta'ala ce alam ahad ilaykum, shin bamu yi alƙawari da ku bane, wato ban umarce ku da cewa ya bani adama, ya ku yayan adamu, Allah ta'budu shaytan, wato kada ku bautawa shaytan. Wannan bautawa shaytan ya zamanto wato a doro a masa biyayya a cikin abin da ya zamanto lamarin da ya zamanto ya bijiro daga gare shi, domin shi shaidan innahu lakum aduun, hakika ya tabbata cewa shi makiyi ne, mubinun, wanda ya zamanto mai bayyana adawa, wato yayi gaba da kakanka annabi Adam alaihi salatu wassalam. Idan bayan wannan kuma yayi rantsuwa yace ba zai rabu da ƴaƴan Adamu ba sai ya zamanto sun ya raba su daga da shari'a, sun mala'ati annahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Ba zan biyo musu ta gaba ta baya ta hagu ta dama, wato mun ina bibiyar su ta yadda daga ƙarshen lamari sai ka same su cewa ba za su zamanto mutane masu godiyan Allah ba. Allah tabaraka wa ta'ala yace wasu daga cikin su kenan, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun, wato bayina sun tabbata cewa baka da ƙarfi akan su, wato bayin da suka zamanto kayan Allah tabaraka wa ta'ala, wato su bayi kowaye ma bawan Allah ne. Wato an dubi a wannan fiska na umumi yadda Qur'ani yace mana in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, duk abin da ke sammai kasai duk halittan Allah ne, mallakan sa ne, bayin sa ne. Amma sai ya ware wasu yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanu, akwai wasu bayina wanda su kam bai kada wani karfi, baka da wani iko akan abin da suke kai, wato baka da wannan abin da suke kai gaba daya, ba za ka iya samun rinjaye akan su ba. Abin da Allah tabaraka wataala yake dan ya fada shi lamari na shaydan, ana son duk abin da zai zamanto ya kulla alakar mutum da shaydan, mutum yayi kokari ya kange wannan abun, ya tsinka wannan igiya din. Abu na farko kafin mutum ya zamanto kaya na shaydan, abin da ake shaydan zai dora masa na sharadi shine ya zamanto wurin ambaton Allah tabaraka wataala, sai ya zamanto ya sa masa kariya wurin ambaton Allah tabaraka wataala. Wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarib, duk wanda ya zamanto ya bar ambaton Allah tabaraka wataala, ya bijire ya juya baya daga ambaton Allah tabaraka wataala, sai mu hada masa shaydan sai ya zama abokin sa. Ba sai sharadin farko kafin mutun ya zamanto kayan shaydan sai ya rabu da ambaton Allah tabaraka wataala. Na farko bayan wannan ya samu an samu tamamul ghafla, cikakken rabkana, mutum ya rabu da wanda zai amfane shi, ya kama wanda zai cutar da shi, domin duk wanda ya kama shaydan ya san cewa kaman mutum ne ya dauki kwando yace zai je debo ruwa, ya san ya bata kansa lokaci ne. Shi shaydan ba shi ma ba zai iya yi wa kansa komai ba na amfani, ballantana yayyo wanda suka masa biyayya, wato a cikin ainihin lamarin zama na duniya. Saboda haka lokacin da za su ce ma ya musu gudunmowa, ai ana tare, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai abun da zai gaya musu shine wato ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhi, ni ban kasance zan tsiyaratar da kaina ba, ku ballantana kuma ni in tsiyaratar da ku. Yawa kuma abun da ya faru dama ba ma tilasta ku nayi ba, kiran ku kawai ne sai kuka amsa, illa an da'awtukum fastajabtum li, na kira ku sai kuka amsa. To da na kira ku me yasa kuka amsa? Dole nace sai kun amsa, eh shaydan kenan. Eh to a wannan lokacin an kai wato babin shi yana cikin wannan abun wato na halaka, amma kuma a wannan lokacin yayi ta amfani da wanda suka zamanto mabiyansa ta wurin jefa waswasi da raba bayan Allah da ayyuka na alkhairi. To wannan ya zamanto shi shaydan ake son da'iman mutum kada ya rafkana a cikin janibi na shaydan. An ce Sidi Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu wata rana yana tafiya cikin daji, sai ji an kira sunansa, da ya amsa sai ji cewa Abdul Qadir, daga yau mun halalta maka komai, duk abinda kake so ka aikata baka da haramu. Yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shikenan aka ce sai shaidan yace masa Abdul Qadir taya ka gane ni? Yace masa da ilmi na gane ka. Ai in akwai wanda za a masa itlaki a sake hannunsa sakiwa wai babu kaidi a cikin janibi to manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Amma shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya aka sa wasu abubuwa wanda ya zamanto amce abu kaza da kaza da kaza ayi su kaza da kaza da kaza a kiyaye su saboda haka maganan cewa a shaydan ya zamanto a cikin janibin abu da ya kasance lamari wato koda na ibada ko na mu'amala shaydan baya rabuwa da mutane kuma shaydan yafi bibiyan mutanen kirki domin shaydan shi barawo ne shi barawo kuma baya shiga ɗakin da ba abun da za a sata ɗaki yanzu ya zamanto ba komai to me barawo zai shiga ya ciki to su waɗanda ba Allah alamarin su ai su ba su da abun da za a sata ne saboda haka shaydan baya ruwansa da su baya ma musu wani waswasi su kai fide suke tafiya amma mutanen kirki wanda suke tare da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne da'iman shaydan yake bibiyan su ya neba ya neme jefa gaba tsakanin su a cikin abun da ya shafi shani na maye kamar yadda Qur'ani ya gaya mana inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wato shaydan yana kokarin ya jefa muku gaba da abun da ya kasance wato rashin jituwa a cikin shanin giya da kuma shanin caca wannan yana ɗaya daga cikin ayyuka na shaydan to waɗannan abubuwa da dama haka suke faruwa mutun ya zamanto ya takaita lamari na shaydan a cikin duk abun da ake bukata wato ya zamanto ya takaitawa kansa ainihin janibi na abun da ya shafi shaydani da shaydanun mutane da shaydanu na mutane da na aljani domin idan mutun ya lalace sai Allah tabaraka wataala ya sanya masa dama shaydan wa inna shayadina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaydan yana wahayi ilhami da zuwa ga masoyansa don su zo suna jayayya da ku akwai abubuwa na jayayya wanda shaydan yake yi wa mutane saboda haka ne ma ake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in za ku ci za ku yanka dabba ku yi bismillah sai ku yanka in kuma farauta ne ma kuka yi bismillah kuka sake dabba mai farauta ta kamo muku nan ma wato ku ka in dai ta kamo ku ambaci sunan Allah ku ci daga ƙarshe sai wanda ba su yi imani ba sai suka fara wato izgili suna cewa to ai shi Muhammad yana cewa mabiyansa su ci abinda aka ambaci sunan Allah to su ci amma kuma idan Allah ya yanka da kansa ba sa ci an san yankan Allah ai ko yankan Allah ai mushe ke wato idan Allah ya yanka ai shi yafi dacewa a ci tunda an kira sunansa an ci to wanda ya yanka da kansa ai shi yafi dacewa kaga idan ka dubi abun sai ga kaman aikin hankali ne amma rudu ne rashin hankali ne wato gaba ɗaya rashin shiriya ne ba ma shiriya a ciki to da'iman sai zamanto shaydanu suna bibiyan bayan Allah mutanen kirki shi yasa ko ibada sai kaga mutun ya kasance idan Allah ya masa arzikin riko da ibada shaydan sai biyo sai ya masa wani yaudara sai ya zo ya ce masa ai kai dinnan mutumin kirki ne samun irin ka a unguwan nan ina ai sai an yi da gaske in ya dan kara gaba sai a fita ward din su a ce a kai ba ma unguwan nan ba ai unguwan nan kuma ai a jihar Gombe local government 16 nan a samu kamanka biyu sha nawa 11 ko to na kara biyar a cikin 11 nan wato sai ya zamanto ai samun irin ka babu a to daga mutun ya yadda to ya fadi shikenan to wannan saboda duk mummunan tanadi na shaydan ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhumu shaydanu illa gurura da'iman yana musu burace yana sa musu wato tsammani akan abubuwa a babin raja'i amma shaydan bai taba dora mutane akan wani abu ba illa gururan sai abun da ya shafi rudi wato a cikin lamari a saboda lokaci za mu tsaya akan wannan gaba insha Allah sai dai mun kwana kusa da shaydan fa gara gara a rabu da shaydan a kara to a kara dara daya a raba yawwa yawwa wa nubuduni haza siratun mustaqim. Allah tabaraka wa ta'ala ce ku bauta mini, ku kadaita ni, ku mini biyayya. Haza siratun mustaqim, wannan shine tafarki mustaqim wanda ya zamanto madaidaici. Kaga ra mu kwana tafarki madaidaici yafi alfalu. Allah ya tsaya mana, Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya gyara mana lamuran mu. Alhamdulillah, kaman da yadda aka sani wannan zama an dan kwana biyu ana yin sa, wato kusan wannan zama na shekara 18 kenan da fara shi. To kuma zamu ga cewa ko yaro ne kai shekara 18, ai kaga alhamdulillah an kusa a samu yadda ake so ta wurin hutawa da dawainiyar sa. To wannan ya zamanto wannan hidima na tafsir, kamar yadda aka sani bayan Allah da yawa sun shigo cikin harkar, kuma suna kan shigowa a cikin wannan janibi na abun da ya shafi hidima na wannan tafsiri. Shi wannan tafsiri ana yin sa ne da taimakon mutane mabambanta, wato wanda ya zamanto an hadu da mutane daban-daban waɗanda suka zamanto su ne kaman wa asasi ginshiki wurin tabbatar da wannan hidima na wannan tafsiri. Wanda kuma tabbatar da wannan hidima shine wato sun tsaya da ida shawarwari da aljihunsu da duk abin da ya dace wato ta wurin wannan alkhairi. Alhamdulillah har aka zo wannan gaba, kuma da Allah ya mana ainihin gudunmowa sai zamanto hidimar nan tunda aka fara ta bata tsaya ba saboda ba hidiman wani mutum daya bane, a hidima ne na Allah. Koda wata akwai shekaran da bana nan nayi tafiya ma, amma an yi wannan tafsirin har aka gama wannan wata ne, kuma ina wurin jinya a asibiti. Wannan zamu ga a bana ma ban shigo ba har san da aka yi kwana biyu, amma nan ma san da aka samu dan uwa Sheikh Ahmad wanda ya bin Dawud ya zamanto ya rike mana wannan karatu har kuma lokacin da aka zo aka ci gaba. To wannan yana nuna mana cewa lamarin mu haka yake, saboda lamari ne na Allah ba lamari ne na mutum guda ba. Wannan abu na farko, muna godiya akan duk waɗanda suka zamanto suka shiga cikin wannan harka. Allah ya san su, ya san abin da suka yi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai saka a kai wa man tadawwa khairan fa innallahu shakirun alim. A cikin wanda muka fara hidimar waɗannan abubuwa ga dan uwa wanda ya zamanto Alhaji Abubakar Durbi, wanda ya zamanto da shi aka fara wannan hidimar tun abun yana rarrafe har ya zama zai iya zama, har ya zamanto ana iya ganin yadda abubuwan suka karbu. Wato ya hidimta sama da shekaru 18 bayan nan da shi aka fara. Kuma alhamdulillah ina shigowa sai muka shigo tare, ina zama na ga ya shigo. To wannan duk wanda ya maka alkhairi ya kamata ka gaya wa al'umma su sani, wato kuma ya zamanto an masa addu'a akan abun da ya yi na alkhairi. Wannan sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa masana alaikum ma'rufan fa kafi'uhu, duk wanda ya muku abun alkhairi ku saka masa. To wannan shine abu na farko akan abun da ya shafi janibi na godiya. Abu na biyu shine abun da ya shafi janibi na sakonni da muke da shi, wato wanda adatan mukan ainihin faɗi sakonni a lokacin rufe wannan tafsiri. To bana ma a gurguje saboda lokaci da kuma ganin yadda yanayin yake, hakan za a yi. Na farko dai, shi watan Ramadan wata ne da ake kokarin a amfana da shi, kuma a samu a ƙarshen lamarin a samu attaqwa, wato ya zamanto an samu tsoron Allah ya rike zukatan mutane, an samu yadda ake bukata. To wannan aiki kada ya zamanto ya takaita da Ramadan kawai. Lokacin Ramadan ana kokarin nafilfili, ana kokarin karatun Qur'ani, ana kokarin ciyarwa, ya zamanto an ajiye abun sai kuma wata shekara a samu ainihin dogewa akan cikin wannan aiki na alkhairi. Wato kada ya zamanto an bar shi ko hidima ne na duniya sai kaga ana cewa sustainability, wato abun ya dawama, wato ya zamanto ya dore. Imma duki imma kudi mutun ya samu, sai a ce to Allah ya sa kudin ya zama dukiya, ba wai kudi ba, a abun ya zama dukiya. In karatu mutun yayi a ce to Allah ya sa abun ya zamanto ilimi. To wannan haka ake so ya zamanto abunda muka diba a cikin wannan wata na Ramadan. Sauran watanni gaba daya mu ci gaba da wannan ayyuka na ibada, saboda ya zamanto ana samun kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala akan abun da ya shafi babi na tarakiyatu wato ci gaba a cikin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine abu na biyu, kada mu yi kasa a gwiwa akai. Abu na uku shine abun da ya shafi janibin mu na karatu, wato hidimar mu na karatu. Duk da kwanaki uku baya zuwa hudu nayi magana akan hidimar karatu na asu, wanda ya zamanto an samu tarnaki a cikin wannan gaba, yara suna gida. Har nayi magana anan nake ga His Excellency cewa duk abun da zai iya yi na wannan abun ya zamanto yaran nan sun dawo makaranta a yi, domin yaran nan an bar su abun ya tafi a haka, shedan zai ba su aiki. Yawa, shedan zai ba su aiki. Idan kuma shedan ya ba su aiki, ba za mu iya dawo da su kan hanya ba. Yanzu za mu ga ko nan Mallam Sidi, ai akwai wanda ake ta kokarin a ga an saita su, ko an kawo su saboda ya zamanto an yi rehabilitation, an yi abun da an yi reforming din su, su zamanto za su iya tafiya da al'umma saboda samun gurbata da suka yi. To wanda muke fama da su ba mu ga ba ballantana kuma a bude wata kafa na wasu su zo su kara lalacewa. To wannan aka abun da ya shafi janibi na abun da ya shafi hidimar mu na ilmi din nan, duka biyu, da na zamani da na addini, duka da mu yi kasa a gwiwa, ya zamanto a yi, a fadada, a zurfafa kwarai da gaske. Saboda a yanzu ba wai karatu kankani ba, a ko kudi kadan baya isa. Kudi dan kadan an hada ka da shi, an hada ka da matsala, sai ka rasa tai me za ka fara yi. To wannan sai zamanto karatu dole ne a yi, a fadada, a zurfafa, wato a cikin abun da ya shafi janibi na abun da ya shafi harka na ilmi. Abu na uku shine abun da ya shafi janibi wanda ya kasance na dogaro da kai, wato na kowa ya san yana da abin da yake tsaye da shi a babin ainihin al'akzu bil asbabil ma'ishati, riko da yadda za a rayu, bi ma'ana akan abubuwa wanda suka zamanto na rayuwa. Wannan ya shigar da babin sana'a, wato ko babi na kasuwanci ko noma ko abin da ya kama da haka. Wannan shi kuma muhimmin lamari ne a cikin janibinmu, abin da ya sa Allah ya tsine wa caca, saboda duk waɗanda suka rike caca suna yi ba za su yi abin kirki ba. Sai zamanto al'umma gaba ɗaya ba mai iya neman abin da zai ci, wato ya iya amfanar da kansa ballantana ya amfanar da wani. Sai ya zamanto kowa zai ce zai dan bi wani ratse ne, wani shortcut, saboda haka sai ya samu abin da yake bukata. To wannan abu har yanzu caca nan yana canja salo, yana yawo a cikin mutane. Yawwa, ana kullum ana samun wani sabon salo na akan abin da ya shafi wannan hidimar. To kowa zai yi kiyaye cewa mutum ya samu abin da zai zamanto ya bulle, ya bada ainihin natija, mene sana'a wadda ta zamanto ta alkhairi, wato abin da ake bukata kenan. Ko sahabbai suna da sana'a, kai har annabawa suna da sana'a. Mun karanta anan a karatunmu na baya cewa annabi Dawud, Allah ya bashi wa alanna lahul hadida, Allah ya hore masa karfe da shi yake yin sulke, yake yin kayan yaki, yake yin abubuwa, kuma ya samu abubuwan kullun sai ya samu dirhami 400 a kowane rana. In ya zo ya dauki abin da ya amfani da shi wanda bai wuce sulusi ba na iyalinsa, daga nan sai ya sake rabawa mutane, a dafa abinci, a taimaka wa mabukata. To wannan yana da muhimmanci akan abin da ya shafi janibi na dogaro da kai. Bayan wannan akwai janibi da ya shafi lamari na tarbiyya. Tarbiyya renon abin da Allah ya bamu a hannunmu. Kowa ya san akwai kiwon da ke hannunsa, wanda Allah ne kuma ya bashi ya yi wannan kiwo din, musamman ƴaƴa maza da mata, a cikin abin da ya shafi janibi na tarbiyya. Wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Da yawa waɗanda suna ga kamar in sun haihu, haihuwan ne kawai bukatansu, daga nan kuma yadda yaron ko yarinyar ta rayu, wannan ba matsalansu ba ne. To wannan babban matsala ne da muke fama da shi a yanzu gefen maza da mata, musamman abin da ya shafi janibi na tallace-tallace marasa kan gado. Talla bai da alfalu, domin duk wanda ke dora ayansa talla alama ne cewa baya kishin iyalinsa, ya zama da use, ya zama bai da kishi. Yara suna lalacewa kwarai da gaske a cikin wannan janibi na tallace-tallace. Mutum ya koyi sana'a, ko koya ayansa sana'a, wannan shi ake bukata. In ainihin wani abu ake so a yi na sana'a, a yi a gidan, ana zuwa a saya, ba wai a sa wa yara suna gararan baba. Wannan ya zamanto da dama wunin da suke a wurare daban-daban, wani a kasuwa, tasha da sauransu, yasa idan sun ɗebo tarkace ya zauna a kwakwalwansu, ko auren aka mata wata biyu wata uku sai ta sake fitowa saboda duk wani abun da ake kira adabu ladabi na magana ma bata san shi ba sai jefaffun maganganu ya sassun abubuwa wato irin waɗannan abubuwa mu tsaya kwarai da gaske mu yi wa kanmu gata akan yarka ta dauki talle ta yawo gara ka dora matarka talla eh matarka da aurenta ta je ta yi tallan ta dawo domin ko ba komai ita ta dan mallaki hankalinta ba irin wannan wanda za a iya yaudaranta a lokaci kankani ba da yawa wanda mun san matan suke tallace tallace musamman mutanen kudancin kasar nan ko a arewa suke matan su adatan suke yin tallatalle amma babu magana ainihin ƴaƴan su lokacin kuma suna tattala ƴaƴan su don su zamanto sun yi wani abu na alfalu to wannan abun yana da muhimmanci kwarai da gaske domin mace ita ce take renon al'umma din duk inda aka yi wasa da ita mace tana da wasu lambobi guda uku wannan lambobi an ba a wurin mace ba a samun su na farko idan mutum ya haifi yaya biyu zuwa uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tarbiyantar da su har aka aurar da su to ya samu certificate ya samu shaidan shiga aljanna idan ta girma har aka aurar da ita ta cika addinin mijinta da duk kokarin sa duk ibadan sa 50% ne addinin sa kashi 50 cikin 100 amma daga ran da yayi aure an cika masa wannan kashi 50 din ya zamanto kamil ya zamanto 100 bisa 100 abu na uku idan bayan ta yi auren ta samu haihuwa nan kuma nan ma za ta yi wa wasu sanadin shiga aljanna saboda aljannatu ta ta'addamul ummahat aljanna yana karkashin dugadugai iyaye musamman iyaye mata to wannan ya zamanto waɗannan lambobi guda uku duk in ba a wurin mace ba inda ake samu amma fa macen da aka shirya ta saboda mas'uliyar da za ta dauka lokacin da ta girma har ta kai ta dauki waɗannan nauyi to wannan yana da muhimmanci akan wannan gaba akan janibi na tarbiya kwarai da gaske abu na kusa da na ƙarshe shine muna fiskantan wani abu nan gaba kaɗan ba da jimawa ba za a shiga hidindimu na siyasa hidimar siyasa hidima ne na shugabanci wato a samu waɗanda za su yi wa mutane jagoranci ba kuma wai mutane haka ba fa mutane sahihan mutane waɗanda za su iya cirewa mutane kitse a wuta wato wanda za su iya amfanar da al'umma din a wannan gaba yana da kyau kowa daga duk wanda ya kai shekara 18 ya zamanto yana da katin zabe kuma ya zauna a shirye zai yi zaben sannan in yayi zaben kuma ya bi zaben da addu'a wannan shine abu uku da yake kan kowa da kowa da mu da muke wannan wurin da wanda ma suke ji ta kafofin watsa labaru da ƴaƴa a gida da mata a gida kowa ya san haka ana da kati kuma za a yi zabe kuma an yi zaben ka sa Allah a ciki Allah ya maka zabi kada mutun yayi wa kansa wato duk abin da mutun ya tashi ya gabatar da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya masa zabi istikhara kenan ba wa Allah zabi to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma in an zo wannan gaba ayi kokari a rufe ido wato a dubi cancanta waɗanda suka cancanta shikenan ba su dama su zo su ci gaba da ainihin jagoranci na jama'a waɗanda aka san ba su cancanta ba babu wani kara a cikin maganar ba su cancanta ba to a sauka lafiya wannan shine abin da ake bukata domin a yanzu halin da muke ciki an wuce halin mujamala wai a ce kawai za a yi a saboda kara ba maganan kara bane maganan abin da zai yiwu ne yayyu kuma saboda halin da muke ciki zamanto an fita cikin wannan kange din yanzu misali kusan wata biyu an kama wasu suna nan suna hannun yanzu ruwan sama ake yi kai ma duk wanda ya san yankin Kaduna Zaria da wannan ainihin yankin Abuja ruwan da ake ba a yin sa notice a ce mutane suna cikin hidima an kama suna zaune a daji akwai mata akwai yara akwai kanana akwai manya wanda suka manyanta da dai sauransu kuma abun ya zamanto kaman ma ba matsala ba an yi shiru da magana ba wani abu kuma ya ja wannan shiru da maganan ba saboda mun hadu da jarrabawa a cikin zaben da aka yi na baya wannan shine gaskiyar magana domin abin da ke faruwa kenan inda ba a samu wannan matsala na baya ba da abin bai zamanto haka ba kuma matsalan da duk ya taso sai a ga mu ne 'yan bora akwai 'yan mowa wannan matsala da a kudu ne aka tare jirgin kasa aka sa bom aka tarwatsa aka kashe na kashewa aka kama wanda aka kama da zuwa wannan gaban an san me akai wannan haka ne ba wai wani abu ne ko cashi fadi ba yakinan haka abun yake mun san lokacin da aka yi NSAS mun ga yadda abun ya faru akwai abubuwa 1 2 3 wanda duk sun faru ga sunan on record irin nunawa cewa ana tare da su an tallaba musu an jajanta musu an yi alhini a kallamarin su to ba wani abu ya jawo mana mun dauko kara da kiyashi wanda ya zamanto mana matsala a baya a yanzu kowa ya san masoyinsa kowa ya san makiyinsa duk wanda bai san makiyinsa bai san masoyinsa ba shi dama ba sa shi a lissafi to mu taimaki kanmu mu yi wa kanmu gata lokacin da wannan abu ya zo mu dauki waɗanda muka tabbatar za su mana abun kirki shikenan mu taimaka musu mu ba su kuri'ar ko mu bi abin da addu'a wannan abin da dake son fada wannan gaba kenan ran mutane ya baci akan abubuwan da suka faru a baya da irin ko kula da ake yi a cikin lamarin rayuwar mutane wasu har ma sun rantse ba za su sake zaben ba to cewa ba za ka yi zaben ba ba alfalu bane in ma baka yi zaben ba in wasu suka yi zaben ya zamanto dai ya hau kanka duk wanda aka dora maka ya ci to wannan yasa ayi kokari ayi zabi a zabi mutanen kirki shikenan a samu ainihin makharaji akan wannan lamari shine abin da ya shafi janibi na zabe magana na na karshe shine batun abin da ya shafi harkan tsaro din nan mu tsaya da addu'a mu tsaya da addu'a duk waɗanda suke ganin suna moriyan wannan harkar Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna musu gazawan su shi harkan tsaro yana da mataki ya kai guda uku akwai abin da ake kira strategic akwai abin da ake kira tactical akwai abin da ake kira operational wadanda za ga an tura su su je su yi aiki abin nan a wuri wannan operational abin nan staffs ne wadanda suke zuwa su yi aiki na yau da kullum amma akwai wadanda suka zamanto suna matsayin tactical da ainihin da strategic level wanda wannan abubuwa guda biyu su ne sirrin tsaro na kasan gaba daya to waɗanda suka zamanto lalacewan tsaron ya zamanto musu kaman wani ticket ne na jin daɗin rayuwa to muna tawassuli da Allah da kudararsa da sunansa da sifofinsa da tajallinsa a cikin hadaratul af'ali da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizozinsa da matsayin auliya da karamominsu a da'iratul wilayati duk wanda yake yana da hannu a cikin wannan harka na cutar da bayin Allah Allah ga ka gashi bai fi karfinka ba wannan addu'a mu ci gaba da yinsa kuma a gaya wa mata da yara saboda wasu suna ga kaman abun ai ya zo kenan har abada a'a ba har abada bane shi inna Allah la yumhilu zalima hatta iza akhazahu lam yuflithu Allah yayi wannan yayi wa azalimi talala har lokacin da zai tsammanin cewa ai ba komai amma idan Allah ya kama shi sai masa azza azizin muktadir kamun mai karfi mai iko to irin wannan abu shi yake sauraron duk waɗanda suka zamanto a bisa ganganci an maida rayuwar mutane abun wasa a karatunmu na baya na yi magana cewa handset in ya bata in ka je ka kai park din aka je aka yi sai a tracking ba a tracking waya ana tracking akwai mutumin da nazar azza ci wayarsa a Kaduna da aka je aka shiga track aka duba sai gashi wayar an ganta a Niger ci gaban zamani ya kai haka in mota ce aka sa mata tracker ana iya ma a kulle ta inda take din ga inda take tana tsakanin kaza da kaza kuma a kulle ta amma a saci mutum fa walaqad karramna bani adama mai girman nan a wurin Allah tabaraka wa ta'ala a sace shi yadda ka san wani ledan pure water abun ya zamanto wasa to wannan abu wato akwai lauje cikin nadi kuma Allah tabaraka wa ta'ala inna rabbakal bil mirsad Allah kuma yana kishin bayinsa Allah yayi kishin mace ma kilaki wadda ta zamanto a tace kai kare ita wannan mace kare ta taimakawa kare yana jin kishirwa ta zo bakin rijiya ita ma tana da bukatan kishir ta ji tana da bukatan shan ruwa ta sa kuffinta da gelanta ta sa a matsayin igiya ta debo ruwan ta sha ta bawa karen Allah ya bata aljanna saboda ta tausaya wa kare ka san dai kuma mutun yafi kare a wurin Allah ko ballantawa kuma mutun wanda ya zamanto musulmi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa matsayin mumini a wurin Allah yafi matsayin Ka'aba a wurin Allah. Ka'aba, a ga girman Ka'aba, to mumini daya darajarsa a wurin Allah yafi matsayin Ka'aba. To wannan mu san haka, mu tafi akan haka, wato mu yi wa kanmu gata, mu koma wurin Allah, lamal ja wa lamal ja minka illa ilaika, a ci gaba da addu'o'i, hasbunallahu wa ni'mal wakil, abu da wanda bai da nauyi akan harshe. A koya yara, a koya wa mata, a yi ta yin adadi, ko dan karamin adadin 450 din nan, a ce an raba, an raba ana ta yi, wallahi abun sai ya haifar mana da ɗa mai ido. Sai abun nan ya zamanto duk waɗanda suke ganin abun wasa ne, sai sun ga yadda Allah zai mana, wato zai mana ɗauki a cikin abun da ya zamanto mana waɗannan matsaloli. Allah ya tsaya mana, Allah ya dafa mana, Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bakin mu waɗanda suka halarci wannan wuri, kuma waɗanda suka shiga wannan hidima. An ce akwai waɗanda za a musu godiya ta musamman, kamar irin akwai dan uwa Alhaji Bala Bello Tinka wanda ya zamanto shi ya sa mana karatu a Amana Radio wanda ake sawa din nan, Allah ya saka da alkhairi. Akwai Alhaji Awalu Mai Katifa, shi ma haka muna tare da shi duk shekarun nan a cikin wannan hidima ta wurin sawa, inda gaba na ma ya sa a wani radio ne a Jewel. A Jewel, na'am. Akwai Alhaji Sa'adu Ali Mai Silifas, akwai Dr. Musa SK, akwai Alhaji Muhammadu Magaji Gettado, shi ma yana cikin wannan harka kuma ya taimaka cikin hanyoyi mabambanta. Akwai kuma waɗanda suka zamanto wakilai na marigayya Hajji Yayi Logoje, wanda su ma sun kawo taimakonsu mabambanta a cikin wannan hidima na tafsiri. Allah ya mata rahama, Allah ya gafarta mata. Sannan bayan haka akwai ƴan uwa wanda suka kasance suka zo daga wurare daban-daban. Akwai kuma manyan bakinmu har yanzu, wanda kamar Honorable Shehu Abubakar Durbi, wanda kamar yadda na faɗa da farko, tare ake tun farkon wannan harka har kuma wannan gaba ana tare. Allah ya saka da alkhairi. Sannan akwai waɗanda suka zo daga wurare daban-daban, irin su Malam Abaci daga Azare, irin su ainihin ɗan uwa Malam Mustapha Ahmad, wanda lokacin da aka yi COVID ɗin nan ba a yi samu zaman tafsiri ba, shi da shi muke karatu a Bauchi, sai a sa a rediyo, a sa a turo ta WhatsApp da sauransu, ya zamanto virtual tafsir aka yi. To shi ma ya zo saboda wannan addu'a na ainihin rufe tafsiri, da dai sauran waɗanda Allah ya musamaha wanda ban gansu ba ko kuma ba a gaya min sowansu ba, Allah ya gansu kuma ya gani, kuma Allah ya saka mana gaba daya da alkhairi a cikin wannan hidima. Allah ya karfafe mu, Allah ya tabbatar mana da alkhairi zahiran wa batinan, Allah ya gyara mana lamuranmu, Allah ya biya mana bukatunmu zahiran wa batinan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Alhamdulillah, ɗan uwa muna godiya Allah cikin wannan ludufi nashi ya tara mu a wannan masallaci don mu saurari saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka ji wannan karatu yau, insha Allah aka zo gaba na yin addu'a saboda rufe shi kuma zuwa baɗi da ikon Allah. To duk wanda ya lazimci wannan zuwa, zai in ya lura da kyau karatun yau din, sai ya dunkule watan gaba daya, san duka nukdodi hudu ko biyar a kan su malam ya fara tafsirin har zuwa yau. To irin wannan karatu mai tsada, mai nauyi, ba ko ina ake samun shi ba. To mu mutanen wannan anguwa da Allah ya azirta mu da wannan babban malami namu, shehinmu da ya jagoranci wannan tafsiri shekaru aru-aru, ba abin da za mu ce masa sai dai Allah ya saka da alheri.
Amin.
A cikin jawabansa ya jawo hankulanmu cewa fa harkan duka ba ta yiwuwa sai da ilimi. To dama haka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taba aiko annabi da ba mai ilimi ba. Malai suka ce ba a taba samun wali jahili ba. To ashe ita jahilci din lalle ne a yake ta. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban fala takunil khamisa fatahluk. Lalle ne dan adam ya zama malami. First step kenan. In ya gagara to ya zama dalibi. In ya gagara ya zama mai shauraren malamai. In bai yiwu ba ya zama masoyin ilimi da malamai. Manzo Allah sai ya ce to kul ka zama na biyar. To akasin su kenan, duk wanda baya hudun nan fa shine na biyar. To Allah ya kiyaye mu daga shiga na biyar. Sa'annan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a nemi ilimi koda a kasar Sin. To balle kuma gashi a anguwar mu, gashi a garin mu,
gashi a gidajen mu so bamu da uzuri a gaban Ubangiji mu koma masa bamu da wannan karatu ko bamu da ilimi din lalle ne mu tsaya da gaske mu ga cewa mun yaki wato jahilci hal qur'ani yake ƙara kamba ba mana cewa hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ai la yastawu a ce wanda bai sani ba ya zama daidai da wanda ya sani a haza ma la yakunu abadan ta nabiyu yayi mana magana akan ladia tarbiya da mai ta tarbiya kaman mallai yadda muka ji cewa tana farawa ne daga gida idan aka nema wa da uwa me ya saura sai a nema masa suna bayan nan fa sai a nema masa malami to in aka samu wannan to tarbiya ta sa amma idan mutum tun daga aure yayi ko oho ta wadu yayi karkai yayi to in Allah ya rako da na sani ne farko to kaga daga nan tarbiya ta fara rushewa shine hanunka mai sanda da shi shehi yake mana wato magana akai sa'annan mai fadi na fadi cewa man addaba auladahu faqad argamahu sadah duk wanda yake so ya turmiza hancin makiyansa ko mai hasada da shi to ya bar komai ya je ya ladabtar da ƴaƴansa ya ba su tarbiya kawai saboda haka tarbiyyar nan babban abu ne kuma abu ne wanda Allah zai tambaye mu cewa yaya muka yi da amana da ya bamu shi yasa yake ce mana ku anfusakum wa ahlikum nar saboda haka wannan babi na tarbiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu ba shi da kansa yake ce mana addabani rabbi fa ahsana ta'dibi to kaga ashe tarbiyya babban abu ne shi manzon Allah Allah ne ya masa tarbiyya shikenan to ita kuma tarbiyya ta shafi dukkan rayuwa ne rayuwar mu ta duniya da ta lahir to ita ta lahiran sai manzo Allah ya ce mana addibu auladakum ala salasi tisalin hubbi nabiyikum hubbi ali bati wa tilawati alquran saboda haka gurguje yana cewa inda hadisin ne yake cewa idza mata ibnu adam in qadat amalu illa min salas idan dan adam ya rasu duk aikin sa ya tsaya abinda bai tsaya ba uku to ukun nan yana daga cikin waladun salihun yadulahu da nagari da yake masa addu'a to idan baka tanadi da nagarin ba ina zaka samu wannan addu'a kaga kai baka bar sadaqatun jariya ba kai baka bar ilmun yuntafa'u bihi ba kuma kai baka bar waladun salihun ba kaga ya zamo da ufa wato an samu wato an yi asara gaba daya Allah ya kiyaye mu farman sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam sa'annan cikin karatun da aka yi tunda ina nan aka yi tai yayi magana akan ayar nan da take cewa wattabi sabila man anaba ilayhi lalle ne mu yi riko da dariqun mu na sufayen nan dukkan tarbiya yana ciki shi yasa da wuya kaga rashin kunya yana faruwa a cikin mu dai da wuya da wuya ba za a ce ba amma dai da wuya kuma ko an samu ba zai kai irin na waɗanda ba mu din ba saboda haka yan uwa kada mu yi wasa da wannan gaba a ƙarshe yayi mana magana akan alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ake shiga hurumin annabi ai ko oho din nan na san mallai yayi kwanaki yana jan hankali akai saboda haka mu tsaya da gaske abu ɗaya abu biyu ne yanzu ya rage mana a wannan zama da muka yi shine zamu ga yaci chairman na wannan tafsir committee shine Alhaji Adamu Usman 21 zai zo yayi godiya ta musamman ga kowa da kowa diga nan zamu maida abun magana zuwa malam in akwai abin da zai kara in kuma babu zamu ga yaci mutum biyu za su mana addu'a sai malam ya rufe da ta uku sannan dukkan bukatun mu Allah ya biya mana salatu wassalamu ala nabiyil karim
assalamu alaikum duka dai a gurguje ne da farko dai zamu fara mika godiyan mu ga shi Sheikh Bashir da kuma mai ja masa baki ba abinda zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi amin bayan haka akwai committee masallaci dole mutum ɗaya ba zai iya abu ba sai an hada kai to gaskiya akwai kamar a ce in media wanda suna karkashin Abubakar Yahaya ba abinda zamu ce musu sai dai Allah ya saka da alkhairi amin akwai masu kula da majigi wanda Garba Siraka shine yake jagorantar su da su muka fara wannan abun sun jajirce ba abinda zamu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi sai kuma ƴan agaji su ma dole ne mu gode musu saboda akwai da babu suna tare da mu ruwa iska sannan a cikin su akwai ɗaya daga cikin su cindo da ya samu accident jiya. So muna roƙon jama'a sai a sa shi a addu'a don kullun da shi muke tare a nan yana iya ƙoƙarin shi. Yawwa, bayan wannan kuma akwai dattaban mu, duk abin da suka gani suna kiran mu su ja hankalin mu su ce to abu kaza da kazan nan kuma yi da hankali akai. To kuma daga ƙarshe sai abin ya zo ya mana kyawu, da ba su bar mu ba sun ja mu a jiki suna mana gyara, ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan akwai waɗanda suka shigo cikin lamarin suka taimaka mana, wasu ma ba wai mun san su bane, amma sai a kira mu a nuna mana. Yanzu misali kaman da farko dai wanda suka ɗauka mana gidajen rediyo, da kuma wanda suka ba mu manya-manyan goyon baya da gudunmawa, wanda suka ƙarfafe mu wannan abu ya tafi ba tare da wani tangarɗa ba. Zan ɗan kira sunayensu saboda Allah yana cewa wala in shakartum la azidannakum. So mu ma an mana dole za mu faɗa, saboda Allah ne kawai zai kai ladan mizani. Akwai Alhaji Bala Bello Tinka, akwai Alhaji Awolu Mai Katifa, akwai Alhaji Sa'adu Ali Mai Silifas, akwai Dr. Musa SK Ferwagana, akwai Alhaji Sani Umar Bojude, yana ma Abuja amma kullum muna tura mai karatu, bai manta da mu ba, shi ma muna tare da shi gudunmawa kowane iri yana bamu. Akwai Dr. Surat Abdulkarim Kwami, akwai Hajiya Lami Iyo Kwami, akwai kwamitin Hajiya Yalwa Goje Marigayya, Allah ya mata rahama, ƙarƙashin jagorancin Abbatin Mama. Su suka saya mana sabon janareto da muke amfani da shi, ba mu samu tangarɗar wuta ba. Allah ya saka da alkhairi. Akwai Honorable Muhammadu Magaji Gittado, akwai Alhaji Abba Ahmed Cokalin Duku, akwai Inspector Ahmad Muhammad Misau, ɗan sanda ne shi ma ya gamu da jarrabawa shekaran jiya, wancan ya yi accident ya samu kariya biyu, a saka shi cikin addu'a, Allah ya yaye masa, Allah ya bashi lafiya, ya sa kafara ne. Yawa, akwai Kabiru Bibi PA na Tinker Point, sannan akwai su Muhammad Ali, su Alin Diga, jama'u dai ba za su irgu ba. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. Wannan hoɓɓasa da suka yi lallai sun ƙarfafe mu, sun ba mu ƙarfin gwiwa yanda har Allah ya kawo mu ga wannan. Saboda haka baran tsawaita ba zan ɗan ba da speaker, amma ina so lallai na sanarwa jama'a cewa uban ƙasa mai martaba Sarkin Gombe Alhaji Shehu Abubakar Shehu Abubakar, lalle duk abin da muke a wannan masallaci da yawunsa, sannan duk wasu abubuwa yakan aikawa mu je ya ba mu shawarwari, sannan mun san yana son mu, yana tare da mu. Akwai maganan gini na masallaci, ko kwanan nan ya kira mu ya ƙara jaddada mana cewa wannan abu yana ransa insha Allahu, bayan sallah zuwa wani lokaci ba mai tsawo ba zai shigo cikin lamarin ba tare da ɓata lokaci ba, za a yi wannan, zai cika wannan alƙawari nashi. Wannan soyayya da yake nuna mana, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya kai ladan mizani. Bari na mika abun magana ga assalamu alaikum. Allah ya saka da alkhairi, baƙi da suke zuwa kullum suna da Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Allah ya haɗa mu a gidan aljanna baki ɗaya. Assalamu
alaikum. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chairman, mun gode kwarai da gaske da waɗannan godiya da aka yi na musamman, saboda malamai suna cewa wanda bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba. Wannan shi yasa dole sai an faɗa ɗin. Sannan kuma abin da suka yi sun yi ne ya zama kaman koyarwa, ba wai an yi ba ne riya, saboda ya zama koya ne. Wane ma ya yi kaza, to ni kuma mai zan yi? Shi yasa sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zahaba ahlu dusur bil ujub. To sai ya gaya musu da zuwa ƙarshen hadisi, saboda kwaɗayinsu ga aikin alheri, ba wai hasada suke da abin da wasu suka yi su ba su yi ba, kwaɗayi ne ga aikin alheri. Insha Allah yanayi na lokaci, abin da ya rage kawai shi ne addu'a da za mu yi guda uku kamar yadda aka faɗi. Insha Allah
malaminmu sai malam Ahmad Dauda wanda shine ya fara rike mana wannan tafsiri a wannan wuri shi zai mana addu'a ta farko daga shi kuma za mu mika abun magana zuwa ga Sayyidi Ali Shehu Ahmadu Bolari zai mana addu'a ta biyu sai mu dawo da abun maganar mu zuwa ga shi Sheikh Bashir Barhama wanda shi zai mana addu'a ta uku insha Allah Sayyidi Malam Ahmad falta tafaddal mashkuran addu'a
sallu ala nabiyil kari ina roƙo mu karantawa shi Malam Fatiha marra daya dukkan wani alkhairi Allah ya sada shi da shi
amin
duk wani sharri kuma Allah ya ije masa taskar su duka suna wajen Allah da sauran wanda suka zo suka saurari karatu musamman da wanda muke zaune a masallaci da muke amfani da sunan sa Alhaji Ibrahim Kari ya riga mu da sauran dattawan da suka riga mu anan ga su Alhaji Abbaji ga su mai anguwa su Alhaji Ahmadu nan wanda dai ba za su kirgu ba irin su baban mu Alhaji Magaji shugaban Kitiyanu ga sunan dai wanda dai ba mu kira sunan sa ba yayi hakuri amma dai muna sane da sha'anin sa mu karanta Fatiha marra daya Allah ya iya rabawa kowa
amin
Fatiha da salatul Fatiha
amin
subhanallahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلت تكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Allah ya saka da alheri dama wato yayi karama dama addu'a ta farko a rubuce shine za a yi addu'a wa magabatan mu musamman da taban mu na wannan anguwa wallahi sai gashi Allah ya saka masa yayi mana haka din addu'a ta biyu za a yi wa waɗanda duk suka ba mu taimako a wannan tafiya addu'a ta musamman ce wannan ta ce duk wanda ya ba mu taimako ta kowace irin fiska shawara ne duddai kowani iri Allah ya sani Allah kuma ya biya musu bukatunsu alfarman sayyidul wujudi amma barwa yace a sa hadda masu sauraro to ai da su ne ta uku eh addu'an su tana zuwa sayyidi Ali falda tafaddal
sallu ala nabiyil karim
sallallahu
alaihi wa sallam karanta falaki da nasi daniyan Allah ya kare malam Allah ya kara mishi lafiya
amin
Allah ya riko da hannuwansa Allah ya mishi jagora
amin
Allah ya kara masa basira da fahimta albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda aka roka aka ce ayi wa ƴan uwa addu'a wanda suka taimaka da wanda suke sauraro ma duka to mu karanta Fatiha da alam na shara da idaja da salatul fati Allah ya saka musu da alkhairi
amin
da dukkanin wanda suka sauraro daga nesa da kusa da wanda suke da makwabta duka Allah ya saka kowa da alkhairi su kuma Allah ya kara musu arziki mai albarka wanda suka taimaka albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam karanta lilafi uku kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya
amin
fitintunin da suka dame mu Allah ya dauke mana albarkacin wannan wata na Ramadan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya
amin
wanda suke hannu aka rike su Allah ya kubutar da su cikin aminci cikin lafiya
amin
kuma Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu albarkacin alqur'ani lilafi kafa uku cika da Fatiha da salatul fati
amin
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يسر لنا أمورنا مرات لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا سائبا في سفرنا وكليفة في أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سيدي علي منغولي الله يسعدك على الخيري insha Allah sai addu'a ta karshe kamar yadda aka sanar a cikin karatun malam akwai sanarwa da yayi cewa committee yana da matukar bukata to ba a jima ba sai Allah ya turo mana gwamnatin mu na jihar Gombe yazo kuma ya kawo committee wato abin da ya warware waɗannan matsaloli shine ake tunatar da mu cewa wato yana cikin addu'o'in mu na musamman da muka yi a wannan wuri kuma Allah ya saka masa da alheri insha Allah malam zai hada duka yi mana addu'a karshe kowa ya halarto da bukatunsa dukkan abin da muka zo da shi Allah ya sani Allah ya biya mana
akwai wanda suka aiko da takaddu akan bukatun su na neman addu'o'i da sadakan kudade kuma wasu suka hada ɗaya daga cikin su suna cewa a sa su a cikin addu'a dan su yayi tafiya ba da izinin su ba iyaye kenan suna so a sa su addu'a Allah ya da musu da shi sai wannan kuma su rubuta akan shiryen ƴaƴan su a musu addu'a Allah ya hada kan ƴaƴan su wannan kuma su rubuta akan rashin lafiya ne na yara da yawa Allah ya ba wa yaran lafiya akwai mutane biyu kuma da suka aika sako ba rubuta takardan su kai ba basu ambaci bukata ba dai Allah ya biya musu bukatun su sai akwai ko a neman addu'a na mutanen komo cikin karatutuka da ake na yara marasa ji akwai dan matsalolin da yake faruwa da su akan yara marasa ji a yau a garin komo na dan sashi sace a cikin kasuwa suna roƙon a sa su addu'a Allah ya yi musu wannan fitina din sannan a ƙarshe mutanen koma akwai wayanda suka aika da gaisuwa musamman wa malam malam Sani mai wankin hula da Zakiru Awwal sun ci a gaida da malam kokarin da yake yi suna sauraron karatu kullum Allah ya saka da alkhairi so wannan sune duk masu bukatu musa addu'a niyyar mu Allah ya biya mana baki daya bismillah
sallu ala nabiyil karim اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا أبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وادمس على وجه أعدائنا وامسكهم على مكانتهم فلا يستدعون المضي ولا ملجا إلينا اللهم لا فرج إلا فرجك فرج عنا كل شدة وكربة يا من بيده مفاتيح الفرج واكفنا شر ما يريد ضرنا من إنس وجان وباجن وحاسد وارفع عنا بيدك القوية إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر الساري نور في سار الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الكروب تفرج عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل المدالب تجلب عليك صلاة الله ثم سلامه بها يصل الأرزاق والعيش والقوت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله